吧唧，不一样口味啊。A cikin shirin namu na yau, za ku ji tattaunawar muryar Amurka da mai mara wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour, Yusuf Dacci Baba Ahmed. Jama'a assalamu alaikum. Yanzu haka dai, ƴan takarar muƙamai daban-daban a Najeriya sun duƙufa wajen neman goyon bayan jama'a. Bayan da hukumar zaɓe ta hura usur na yaƙin neman zaɓe a shirye-shiryen tunkarar babban zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023. A wannan karon, masu fashin baƙi kan lamuran siyasa na ganin fafatawar zaɓen ta zarta ta jam'iyyu biyu, saɓanin yadda aka gani a baya tsakanin ANPP da PDP da kuma APC da PDP a baya-bayan nan. Yunkurowar jam'iyyun NNPP da Labour Party ya sa masu fashin baƙi ganin cewa ta yi su masu yi tasiri a zaɓen ta hanyar samun ƙuri'u a wasu jihohi, har ma da yiwuwar lashe zaɓe a wasu guraren. Mai marawa Peter Obi, ɗan takarar shugaban ƙasa na Labour Party, wato Yusuf Dacci Baba Ahmed, ya ce tafiyar ta yanzu ta bambanta da ta dacin baya.
Jama'an Najeriya ne kaɗai sun azabtu. Abin da ke faruwa kenan, babu wanda ke jin daɗin halin da ƙasar nan ke ciki. Kuma sai suka gaga mutum biyu sun zo sun ƙawanci juna. Mutum biyun nan suna haɗa kan Najeriya gaba ɗaya, da musulmi da ba musulmi ba, da Kirista da ɗan arewa da ɗan kudu. Yanzu ba abin da ke haɗa kanmu a Najeriya kamar tafiyan Obi Baba Ahmed. Amma kuma jam'iyyun nan guda biyu da kake magana ba fawai daga sama aka jeho su ba. Mun san su, mun san yadda aka kafa PDP, cikin kwana nawa aka kafa ta, mun san yadda aka kafa APC din nan. Gudaddun MPDP ne da suka ga babu yadda za su samu takara a PDP, da kuma mutan kudu ta yamma da suka ga bayan da za su iya haɗa kai da PDP ta wancan karin 2014-15. Shi ne fa suka haɗa nasu miliyan 3 da miliyan 12 da ke bin ƙungiyar Buhari, aka haɗa 15 ɗin nan aka kai. Mu kuma muna la'akari da cewa duk abin da ke faruwa zai iya ƙara faruwa fiye da haka. Wato, daga kowace jam'iyya ake samun tsantsan masu ra'ayin kishin Najeriya, irin Peter Obi irina, mun nuna cewa ga abin da ba mu yarda da shi ba. A dalilin haka, mun bar wancan tafiyar mun kafa tamu.
Menene kuke gani ba daidai ba da har kuke wannan da'awa na cewa kuna so a ba ku dama ku gyara a Najeriya?
Tsaro al'ummar Najeriya gaba ɗaya bata taɓa wulaƙanta ba. A ce za a je ƙauye guda a yanke mutane, a ɗebe su, a wulaƙanta mata, a hana manoma tattalin arzikinmu, a kama da ƙarfi da yaji, a karya darajar naira saboda ƴan uwan wani shugaba na amfana da dala, a tai a karya. Ba mu taɓa jin irin wannan jiki. Sannan kuma baƙar sata na mugunta na a ƙarar mana da abin da a cikin ƙasar nan, ba a taɓa yi ba kamar wannan karan. Ayani na ɗauka saboda muna tausaya wa juna, ba a so mu ɓaci kowa. Ko gaskiya ka faɗi yanzu ɓaci yake kasancewa. Kaga dai yanzu in na ce babu tsaro a Najeriya sai a ɗauka ina ɓacin wani. Nan ko gaskiya nake faɗa. Wannan maganar ta riga ta tabbata. An samu wanda suka alƙawari a bisa ƙarya kuma sun kasa. Kasa wannan ya tabbata.
Mafi akasarin tafiyan nan ta wancan mulkin da muka ce jam'iyyun biyu daga shekarar 1900 zuwa yanzu da saddadu abubuwan nan suka kawo, wasu daga cikin ku wanda a yanzu kuke tafiya da su kusan tare aka yi waccan tafiyar ta kamin a raba gari, wataƙila me yasa kake ganin a yanzu kuna iya kawo gyara tunda wasu ku da su aka faro tafiyan nan kuma su ɗin ne dai ana maganin 'yan siyasar Najeriya jujjuyawa ne kawai suke ɗaki ɗaya amma dai kawai
zan maka gyara.
Na'am.
Kowane al'amari yana samu asali, amma idan ka zo kai alkawari cewa ka san asalin abin nan, kana ɗauke da amsan wannan al'amarin, kuma ka lokaci ka bayar a lokacin da zaka yi magani maimakon maganin sai abin ya ƙara lalacewa abin da zaka yi la'akari da shi shine cewa an dau alƙawari an kafa gwamnati a bisa a wannan alƙawarin cewa za a yi maganin shi yanzu ba daidai bane bayan an gaza sai kuma a canza magana cewa ai abin ya dauko asali tunda ka gani na biyu ka ce wai duk dai ne wannan ba ciko daidai ne ba saboda shugaba Peter Obi shekara 8 da yana gwamnati daga Afghanistan kuma yayin nasara a bisa alƙawarin shi da ya sauka bayan ya gama siyasar jiha yana so ya fara ta ƙasa a lokacin ne aka tilasta mishi cewa dole ya shiga ɗaya cikin waɗannan manyan kuma da aka dauke shi mataimakin shugaban ƙasa ba shi ne takara ba Atiku Abubakar ne takara Atiku na neman a nan yankin wane ne ya fifice suna mai kyau sai ya dauko Peter Obi da ya daure ga bai iyawa a wannan karin shi ne ya fita da Labour Party ni kuma kana ji ko tunda na shiga siyasar nan ban taba shiga jam'iyya mai rinjaye ba duk da cewa ina da dama in shiga ina da mutane a wurin ban taba ba AMPP CPC sannan PDP lokacin da na shige ta ba ta gwamnati so ba ɗaya bane wannan cikon naka wannan bayanin ba wai haka bane amma abinda kake faɗa yafi shafan APC a 2014-2015 gwamnati ce da tazo ta kafu gwamnoni 24 biyu cikin 24 da suke da su daga tsantsa daga PDP su PDP suka fita suka koma APC
na'am
ko wani na yayi sanata ne ya fita abinda kake faɗa APC ya shafa ba mu ba
duk wannan korafin da kuke yi za a iya cewa abinda APC ta yi kenan a lokacin da take yakin neman zaɓe kamin ta hau mulki wannan yasa ga baki daya ta sami amincewar ƴan Najeriya abinda ake kira guguwan nan sai gashi har yanzu manazarta na lissafa da cewa har yanzu alƙawuran da aka yi ana ganin ba a ida cika su ba gaba daya wanda ko kai yanzu kai
aboki na a'a Dibo
na'am
in za ka faɗi gaskiya ka faɗi an yi ƙasa a gwiwa wajen ciki
shin akwai wani abu da kuke don kada ƴan Najeriya su maimaita ƴar gidan jiya ma'ana kada su koma baku amana watakila kuma ku yi yadda wannan gwamnati shi da
tambaya mai kyau
yawa
tarihinmu za ka duba ba mu taɓa da ni da Peter Obi ba mu taɓa faɗin za mu yi abu ba mu yi shi ba da ikon Allah duk inda rashawa take ni dai an sani ba hannuna ciki duk inda cutar al'umma yake an sani an mun shaida ba ni ciki sannan ya gina jihar shi an yi nasara a bisa alƙawuran da ya ɗauka ni kuma ba wai don ni ka magana yanzu ba na yi fice wajen ɗaukaka wani al'amari da shi wanda da shi ake gina al'umma mai suna ilimi har gwamnatoci na gasa da ni har kamfanoni masu zaman kansu har ɗaiɗaikun jama'a na gasa da ni saboda nasarorin da Allah ya taimaka min ne wajen ɗaukaka ilimi kuma duk wani abin alheri da ya samu al'umma ilimi ka kawo shi sannan duk wani abin sharri jahilci ka kawo shi daga nan kadai zaka duba ka ga an zo dabda zaben fidda gwani ana yi da rashawa sayan ƙuri'u da waye da waye nace na fasa wannan isasshen karatu ne ba yau kuma aka fara irin wannan abu da ya shafi rashawa da sata da sauransu in ce bani ciki
baka ganin ba ku kadai ne za ku tafiyar da gwamnati ba ai irin wannan shari'a da kake magana a can baya an yi ma shugaba Buhari ita kuma har yanzu ana ganin
a saboda ba san Buhari ba
amma magoya bayan ne ake ba ta
cewa bari in ga maka mun bambanta da Buhari
na'am
saboda Peter Obi bai taba kama mutun ya kulle ba ni ban taba kama mutun na kulle ba sai dai mu shigar da ƙara alƙalai su tabbatar da gaskiyan al'amari kuma su ba da hukuncin wanda gaskiya aka dauka Buhari na da shi saboda kadan ya iya kamin mutane ya kulle shine gaskiya wannan ba gaskiya bane mun riga mun ce ba mu so mu taba kowa kuma yanzu ba da Buhari muke takara ba da Bola Tinubu da kuma Atiku Abubakar
eh amma jam'iyyunsu ne
to tunda haka ne ko ƴan siyasa kun san da kuka saka wa mutum magana
a mu ƴan jarida ba ƴan siyasa
ƴan jarida kai
anan zabo da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.